يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروكك تهت هويبا كل ما هتم بيانك دا كل ما هتم بيانك دا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdo ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashiyar da aka yi wa auren dole da ya zama ajalin mijinta. Jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi barista Badiha tasirin ahuwar da aka yi wa Rahama a rayuwarta tsakanin al'umma.
Ai, a yau wannan yarinya Rahama da kai da ni da ita haka muke a wanke tas, haka take a wanke wannan laifi. An riga an sa delete all na gwamna, an yaye shi, ba wanda ya isa ya sake kiranta da wani suna na convict ko wata criminal. Bata yi ba ma
kuma
bata yi ba, ai sunanta kenan ne yanzu sabo, bata yi ba. Kuma sannan wannan dama da aka bata magana ce ta gaskiya, an kyauta, an duba bangaren humanity. Yarinya ce mai karancin shekaru, kuma ba a san irin baiwar da Allah ya mata ba. Kuma akwai shi daman gidan gyaran hali da tarbiya, ai sunansa yanzu an canja shi gidan gyaran hali da tarbiya. Su suka amanna da cewa
ta sauka daga gidan yari
a tun yaushe, ai tun a wancan zamanin, yanzu 21st century ne, ai magana ake
tun a zamanin ku.
To nagode, duk daya ne, ni ba na gudun ko me za a ce mini, alhamdulillah. To na san an ce whatever goes up must come down except my age. Yawwa, to amma magana ta gaskiya, an kyauta, in aka tallafa mata tarbiyyarta ta gyaru, ta shiga karatu, ba a sani ba, likita ce, lauya ce, malama ce, akalla an dora ta a tafarkin da za ta dawo ta tallafi al'umma bayan ta tallafi rayuwarta, kuma ya zama darasi da izina. Ai shi kansa wannan afuwar, mutum yana da dan shekara 13, ko wani guri zai yi, baya so ya nesa da shi. Amma sai da ta lale shekara 7 bata tare da kowa nata, daga cell sai prison, tana can anan take komai. To kowannan kam, ai ba karamin garari bane a wurin dan shekara 13 a ce anan zai kunya tashi, ya hadu da waɗanda suka fi shi, ya hadu da masu gagarumin laifin ma, ya ga iyayensa, ya ga kakanninsa, ya ji ya gani, baya ganin kowa nasa, sai wanda suke tare a killace a wannan gidan gyaran hali da tarbiya. Gaskiya ba karamin al'amari bane. Kuma ya ishe ta izina, ya kuma ishe ta ta dawo ta saduda, hatta zo ta fitar da tarbiya nagartacciya wanda aka tsamo ta, aka ga ta cancanci wannan afuwa.
Aka makallahu, yayin da mutum dan adam ya samu kansa irin wannan yanayi, irin na Rahama, aka yi masa afuwa irin wannan, me shari'a ta ce a yi na gaba? Misali ita tunda ta fito, yanzu barista tana gaya mana a kundin dokar ƙasa sunanta ba ta yi laifin ba ma, aka karma aka laita da laifin kenan, abinda dokar take nufi kenan. Yanzu ta fito a fuska janibi na shari'a, ya sunanta?
To kamar yadda barista ta faɗa, haka ne. Ai shi kamar yadda musulunci ya tsara, duk mutumin da ya tuba daga laifi, ai kamar bai da shi ne. In aka ce an yafi, shari'a ba ta dawowa ba in ta ce ta yafi. Sai dai kullum abin da musulunci shi yake dubawa, yana duba wani abu da ake cewa, kamar kuna cewa balance. Yanzu
samun daidaito.
Yawa daidaito. Yanzu misali, mai bin haƙƙi na wannan yarinya zai ji daɗi saboda ga abin da aka yi mata. To amma kuma mai bin haƙƙin shi kuma namijin, shi kuma ba zai ji daɗi ba. Dalili saboda shi namijin shi ma yana da haƙƙi. Wannan shi ne hikimar da ya sa shari'a ta ce lallai a nemi yafiyarsu don kada a yi musu wancan kalla. Domin akwai wanda da ya gansu ko ya ganta, to kallon da zai mata kawai mai kisa ce, an ba a isa a ba mahaifarta mata. To amma idan ya kasance an sami yafiya, wanda ma suke da haƙƙi za su ce wannan magana ba sa santa, an riga an yafi. Misali kenan,
hikimar
kenan. Sannan kuma in ba yafi wa suka yi ba, biya akai, to ai sun biya diya. Saboda haka mai magana ya daina. Wannan dalilin shi yasa ake so mai, idan an samu irin wannan, shari'a sai take cewa ko dai su ce sun yafi, shari'a ta yadda da wannan, kuma tana so. ko kuma a biya sidiya ita ma shari'a ta yadda da wannan
dan
dai a samu wancan ita ma ta zauna lafiya ka gane ai su ma kuma ba su da wani tashin hankali amma rashin yin haka to zai iya jawo wata damuwa a cikin dangin su wadancan domin su ma dan nan nasu ne masu rajin kare haƙi na dan adam wanda ba mace suka ware ba ba namiji ba to in ka kare haƙin waccan macen to shi kuma wannan namijin fa da aka kashe dan uwan su ko aka kashe masu da ko aka kashe masu jika ko wani mai kama da wannan dangin sa dai su nasu haƙin fa shikenan mutun ya kisa ya shekara 7 ya dawo ba a biya diya ba misali kaga suna da wannan tambayar ko kuma neman amsar wannan tambayar akan wa dangin waɗannan waɗanda suka yi masu kisa
ko shi yasa ko akan hukuma
kware daga su ko akan hukuma saboda haka in aka bada wannan haƙin ita ce mai tuba daga zunubi kamar lazan bala wanda ya tuba daga zunubi kamar baya da laifi ne wanda aka yafe masa tunda ya tuba shi kuma daman wanda ya tuba daga zunubi Allah a shirye yake ga mai laifi ya yafe masa to ko in haka ne kaga ashe kenan daidai yake simul kamar bai taba laifi ba saboda ya koma yadda ka koma na koma tsaf ban yi ba ita ma ba tai ba
Dr. Musa akwai abin da kuke cewa stigmatization tsangwama idan kuka sami kuka ci karo da mutane masu yanayi irin na Rahama Hussaini suka samu kansu a yanayi na tsangwama bayan an yi shari'a watakila ko ba wani abu mai kama da haka ya kuke musu ne
to abu na farko shine suna buƙatar tallafawa zuciyarsu ta yi ƙarfi saboda su shigo wata rayuwa da suka rabu da ita a lokacin da ba su da wayan da ma suke da shi yanzu so wataƙila sanda suke wannan rayuwa ta gidan gyaran hali an riga an saba da wannan rayuwa so yanzu kuma za a fito cikin al'umma kamar yadda kace akai magana wasu za su kalle su da irin wannan laifin da suka aikata wanda shi kai su wannan gida so dole ne sai ka sun samu waɗanda za su ƙarfafa musu gwiwa da zuciya wurin ci gaba da bibiya da nuna musu abubuwa shi sa ni yanzu kallon da nake wa Rahama shine Rahama ta zama wata sila ce da za ta iya kawo Rahama cikin mutane domin yanzu idan Rahama ta bude wani fanni kamar kace ko foundation haka wanda za a ci gaba da wayar da kan al'umma na abubuwan da suke na laifi a kare kai a inganta tarbiyya da waye to tana iya samun mutane da za su hada kai da ita wurin bada gudunmuwa ganin cewa an wayar da al'umma an wani domin ita abin ya fara a kanta ne sana iya zama cikin waɗanda za su fito da bayanai wurin tattaunawa da mata da al'umma gaba ɗaya wurin nuna musu illar saurin fishi wurin illar shiga rayuwa marar kyau irin wannan da kuma musamman ta ga abubuwa a ciki Rahama na iya rubuta littafi akan rayuwarta nan da ta samu rayuwarta a ciki na labarai da ta ji irin wannan kamar yadda Alan Waka ta bayin wata waka da fito da abubuwa na rayuwa cikin prison domin a ilmantar da mutane su guji irin waɗannan abubuwa so ina ganin mafi ala shine ya kamata a ce ta samu wannan tallafi na ƙara ƙarfa mata gwiwa da samu mata da abubuwa na sana'a da za ta yi domin ta samu gudan kanta musamman karatun nan ma dai shine mataki na farko sannan kada bayan karatun kuma kada a bar ta da karatu kadai a nan mata wani abu da ita ma za ta zama cewa kullun tana ganin kamar tana daki sannan bada misali kamar shi wannan gidauniya idan ta kalle ta ko wata ƴar kungiya wata za ta yi amfani da ita wurin tallafa al'umma so ta yi amfani da wannan sunan nata wurin bujirowa da al'umma tallafawa marayu marasa karfi tsofaffi da sauran abubuwa to ina ga idan Rahama ta fara irin waɗannan abubuwan cikin ikon Allah za ta canzawa mutane wannan tunanin na ganin cewa mutum in yiji irin wannan ya fito kamar bai da amfani da wannan har ta samu masoya
to yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja burki nan sai mako na gaba ku ji yadda bakin namu suke ganin lamarin Rahama ya bambanta da sauran masu aikata irin wannan laifin yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustafa Muhammad Damdumi sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu